sanin shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger duka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Outer Radio sannan za iya jama tare da su a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna
Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi fasaha da shugabanci na gari inda a yau ma zamu magana ne akan ƙara kuɗin makarantar jami'a da ake so a yi a jihar Kaduna
kin fara dokin sallah
ina aminatu dama a ce za a ƙara dan sati biyu wannan karant na ga azumin nan da nan har ya zo ƙarshe
gaskiya ne ni ma na ga saurin karatuwar sallah bana amma dai Allah ya karba ayyukan ibadan mu to zara kai wuce ka fara shi a yau
a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu sannan muna tafi da nasihar malamai albarkacin watan Ramadan
sai aka sanci tare da shirin yau da gobe
Kuma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana.
Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a filin mu yau da gobe. A wannan fili namu muna tare da malamai waɗanda za mu tattauna da su akan wani maudu'i wanda ya taso. Wanda yake cikin jihar Kaduna da ke yana da labarin cewa a kwanakin baya an fito da wata takarda wanda nuna cewa jami'a ta jihar Kaduna za a ƙara mata kuɗin makaranta inda kuɗin makarantar ya zama kaman zai gagara kundila ga talaka mun sani ilimi musamman a arewacin Najeriya har yanzu tana rarrafe ne wacce da za ta samu kafafuwanta ba to a cikin zauren namu akwai Dr. Abubakar Jumare wanda yake jami'ar Ahmadu Bello da kuma malamin ya utarin shi ma malami ne a jami'a wanda za mu tattauna da su akan wannan al'amari da kuma yanda ya shafi talaka kai tsaye to bari mu fara da Dr. wannan al'amari na ƙarin kuɗin makaranta menene dalilin sa a naka mahangan kuma menene tasirin sa ga karatun dan talaka
mahanga ta gwamnati kila ta ƙara wannan kuɗi ne dan ta ƙara gyara ilimi a sami abin da ake so a samu na cewa an ɗalibi ya zo makarantar jami'a a mai tarbiyya wacce ta kamata kamun ya gama to amma da kike maganar kuma tasirin ko kuma aka san abin da ake kokari a yi mu sai muke hangen cewa an yi abin da ake ganin ya kamata a yi a lokacin da bai kamata a yi ba a misali in kika kalli kaman jihar Kaduna abubuwa ne suke cin karo da juna me ya cin karo da juna gwamnatin jihar Kaduna ta rage ma'aikata akwai zargin cewa tana so ta rage ma wannan minimum wage da aka ce za a bada albashi to ya za a ƙara kuɗin makaranta an kuma koro babu mutum aiki in yana aikin ne kila zai rarrafe ya biya wannan amma baya aikin to ma yana aiki ya kasa biya balantana kuma baya aikin so abin da ke nufi da karo da juna shine ana kokarin a ce a gyara amma kuma ana musawa harkan ilimi wani social responsibility na gwamnati makarantun gwamnati a jihar Kaduna ba makarantun kuɗi bane makarantu ne mallakin da mutanen jihar Kaduna saboda haka gwamnati ya kamata ne a ce ta sauƙaƙa ta ƙara sauƙaƙawa don ta kokari ta iya ɗaukan waɗanda ya kamata ta ɗauka bari mu yi misali a kungiyar kallon jam registration na shekaran da ya wuce da shekara waccan da shekara wancan in kika kalla arewa gaba ɗaya in kika yi magana akwai wasu kike mu top 10 wato guda goma na gaba nan jihar Kaduna ita ce ta zo na takwas guda bakwai da jihohin kudu to in aka ce jihar Kaduna ita ce ta zo na takwas
ai a Najeriya to an kamar ita ta gaba ke
nan ita na daya Kano na binta ita ne na biyu to shikenan in kika lalaba a top 10 din ina jin kamar jihohi biyu ne da ke cikin daga arewa so a ce a irin wannan mara noman nan misali in aka kalla me aka ba talakan nan wanda zai noma ya sayar har yi wancan tar nawa ne buhun masara nawa ne buhun wake in mutum yana buhun masara nawa zai iya nomawa da kanshi ya ci da gidan shi in bayan ya ci da gidan shi kuma ya tsaya in yaran shi uku ne suke makaranta misali jami'a da Kaduna wayannan kuɗi da aka tattaro shekara da zai na tara su so a fahimta na abu ne da aka yi wanda ake hasashen irin zuwa gyara lamara amma ni a yadda nake yanzu zai ruguza lamara
to ai idan ka duba dakta suna cewa shi ilimi ba abu ne na kyauta ba kuma tana neman kudi ake da shi kuma abu ne na kawayar da kanka ka samu kuma canjin rayuwa abu ne wanda ke da dama sai ka shirya shi ko ke da dama ba yi ne da dalaka ba
ba likiji ai magana ta gaskiya ita ce akwai wani malami wani filosofa da yake cewa ko dai kai amfani da kudin da ka tara a gwamnati ka ba da ilimi ko kuma ka tara kudin ka sai kuma a tsafi da
wata makamai
da makamai kuma inda in suka ke makaranta ko su yi makaranta ba ka hana su su yi to ka sai makaman da zaka hana su su yi maka zanga-zanga ko su yi fashi ko su yi wannan banditry da muke gani ko su yi kidnapping magana ta gaskiya kenan
wannan ya a yanda gwamnati suke nunawa cewa ya kamata a ce makarantu musamman manya makarantu sun iya daukan dawainiyan kansu ne ba tare da sai an dinga tatsan kuma gwamnati tana kawo wani kudin ba wataƙila shi ne dalilin da yasa suka girgiro magana cewa ƙara kudin makaranta saboda su iya daukan dawainiyan
eh to ana iya kallon wannan ta wannan mahankan amma ai shi zancen ilimi wani abu ne wanda yake gudunmuwa da ake ba jama'a don daukaka ainihin
al'umma
wajibi ne a ilimi kuma wajibi ne ilimin ne ya kasance a mataki matakin farko mataki na biyu har zuwa inda ake ci misali jami'a ni zan kalli yadda shi kanshi gwamnan da abin da ya amfani da shi a matsayin na campaign na cewa idan Allah ya bashi zai iya kan kokarin shi a fannin ilimi zai inganta ta yadda ilimi zai kasance abin da ya amfani da shi affordable don a manifesto dinsa ya nuna cewa priority din shi watan ainihin
zaman
zai sa gaba zai sa gaba shi ne ilimin kuma mai inganci bayan ingancin shi wanda yake mai sauki da rahusa saboda haka ainihin yanzu shin a haka yake wannan manifesto da ya yi shi 2015 lokacin da ya daura gagarumin campaign ya jawo mutane masana kamar abin haka aka zo aka zauna aka tattauna ina ɗaya daga cikin wanda aka zauna aka dan tattauna haka mun ba da goyon baya saboda muna tunanin cewa a gaskiya a wannan lokaci a wancan lokaci ilimi ya tabarbare kuma yana neman ma gaba daya a barin shi ne saboda haka ya burge kowa ta yadda yake har yanzu ya kawo al'amarin almajiran nan cewa wajibi ne makaranta ya kasance kudin makaranta kamar a ce free kyauta haka kuma wajibi to yanzu ya zo ya ce ilimin jami'a dan kudin da ake caja wanda yake mafi yawa da suke jami'a nan kai ga cewa wallahi iyayen su ba za su iya ba a dan iyayen nan su ba za su ji ba laki ga sai sun je sun yi dan hidimomin su wani sai ya je ya yi abin da ake cewa express din nan dan matan kuma Allahu alam zaki ga dai iyayen a kauye iyayen a gida ba sa iya biyan ma kanin su da suke a wannan ballantana ba su
wato da karamakarami
da karamakarami ake kwanan nan akwai wata cikin dan lalibai a nan jami'an Kaduna da ke cewa wallahi tallahi ita wannan abin da din da take ba a san iyayen ta bane kuma ita ce hidimar biyan makaranta kuɗin makaranta to in kika duba ai akwai sauran jihohi kuma akwai jami'o'i a cikin jiha wanda yake na ƙasa ne baki ɗaya in kika duba da abin da aka ƙara za ki ga cewa abin ya kai abin ya kazanta abin da yake da ana biyan 35,000 aka zo aka ce za a biya 150,000 da ake wannan abin nan gwamnati ta fito tana ce sana karetawa cewa wani abu ne wanda yake aka zo aka duba ana wannan har yanzu ba a samu matsaya ba to amma a jiya nan ko shekarun jiya shi commissioner ilimi ya fito karara ya tabbatar da cewa haka ilimi zai kasance mai iya yi wanda ba zai iya barbari saboda haka ni ina ganin zancen kuɗin makaranta ba shi ne ainihin kamar mizani na wai kyautata ilimi ko ko a yi ilimi ya inganta ko ya kasance ya samu tagomashi ko ko inganta ilimi ko kyakkyawar ilimi ba in kika duba misali can lokacin da aka jamhuriya ta farko a kasashen yarabawa a wannan ya mai da ilimi zancen ilimi kyauta wanda ke wannan ainihin abin nan na ilimin nashi har yanzu kasan yarabawa ya yi masa tasiri profesoshin da ake da shi jami'o'in da ake da su a can ba za ka iya haɗa su a matsayin inganci da abin nan ba da wanda muke da su yanzu su kansu nasu gwamnonin nasu jami'o'in da suke da shi jami'o'in su na jihohi za ki ga sun fi kowane jiha ko a Najeriya yawan jami'o'in na jihohi saboda sun san darajar ilimi kuma har yanzu yana nan gurgurdin inda mutanen su za su yi
to amma da kai maganan haka ba ka ganin kin da shi gwamnati tun da shi ma yana da ra'ayin kwaikwayo ilimin nan jihohi da suka shiga ba misali akan haka ilimi kin ta haka ne ya koyo kamar irin jihohin da suke kudu makarantun su musamman jami'an su na jiha daga kudin makarantun ba kadan bane wato su za masa daga sun tsara arewacin Najeriya da ake ilimi kusan kamar kyauta sannan kuma na biyu shi gwamnati ya riga ya bada makarantun primary wato mataki na farko da makarantun secondary da biyu a matsayin kyauta in yaso za a je jami'a a buɗe fagen biyu
ai zancen wani ai an fara ne yanzu zakaran gwajin dafi ne saboda ba shi ji abin da yi a capital school ba kaduna capital school ko da yake ya ce nan wurin ai na masu hannu da shuri ne da sauransu
to da ma da aka kayyade a Najeriya cewa akwai na masu kudi akwai na talaka
aiki a dai jihar Kaduna kusan haka abin shi ga Kaduna capital school nan ne ake ganin ɗayan masu kudi ɗayan gwamnati wanda ke hashi ma ɗan shi na ciki ilimi yana da inganci saboda haka dan a yanzu ya ƙara kudin makaranta na jami'a wato ni a ganina in a ce ana so a ja layi ko kuma ana ƙara bana to ba haka ya kamata a yi ba sai yanzu da kudin da ake samu da ainihin harajin da ake samu a jiha da abubuwan da ke gwamnati ya fito fili ya faɗi cewa nashi ta fita kowa yana da haraji mai ƙarfin da yake zai dauki ma'aikata da sauransu zai kuma inganta abu to sai ya kasance zo ya gina jami'a daban wanda yake zai kasance ainihin ya sa kuɗin da ake bukata daban wanda yake so ya kai wanda yake so ya yi saboda ai ko da ne zai sa ai zai ji mana sauki mu dauki ƴaƴan mu na kai su Malaysia muna kai su Ghana muna kai su ainihin kasashen duniya wanda tarbiyyar yara zai lallace amma idan ya zo ya kawo ya ce to wannan jami'a muna bukatan kuɗi ne za mu kamar mai da shi a al'amuran kasuwanci saboda haka ainihin mun sa gaba to dai ki ga ku ko me ne masu iyaye ba su iya amma arewa gaskiya al'amarin ilimi to dama da ya ake karatu iyaye kamar matsa musu aiki kamar karatun dole ne saboda dama can ba ko yarinya ne za su ga cewa in ta yi primary secondary ma secondary ma dai ai ana yi ne dai kafin miji ya zo haka kuma in aka je zancen ainihin masu maza za ki ga yaran suna yi ne daidai karfin iyayen ya tsaya a secondary to amma abin da ya ci gaba to wani abu ne na wanda yake da rufin asiri wanda yake da karfi wanda yake baban shi yana da karfi a gwamnati da sauransu
to dakta shi kana ganin akwai wani illa da zai janyo wa shi ko kuma shi kaso na kaso a game da neman a inganta karatu nan talaka wanda shi gwamna abin da yake ta dai kakari aka ce ne yake ta kwafa tun cewa tsaniyar sa shi ne inganta karatu saboda dan talaka yi ilimi da sauransu shin wannan karar kudin makarantar zai iya taba maganar rayuwar talaka da kuma makarantar ilimin sa
aka falli ke da wani asabu yan bayan baya a halin kini ya da fasa an bar mu an baya an fi wanda ke ni shi ya sa aka bar mu an bayan baya
Kuma wajen su binci a Kaduna inda ta yi mazauran tambaya kamar haka
shi wannan karar kudin makarantar zai iya taba magana rayuwar talaka da kuma makarantar ilimin sa
to ai dan gidan talakan ai sai ya je makarantar ne tukun sannan sai ai magana quality ko kuma ingancin abin da zai bai ma sai din mutum ina magana inganci bari ke shi wato akwai abubuwan da gwamnati take yi da kanta take koyar mutane a makaranta
kamar su da menene
eh misali sai aka yi makaranta sai gwamnati tace a je makarantar nan kyauta amma bata bada malamai masu kyau kuma ta ba malamai salari mai kyau ba a'a kujeru bata kawo ba a'a kayan koyarwa bata kawo ba a'a misali gurin bai wani karamin misali za a yi ba ma wurin bayan gida a makaranta ba ruwa makaranta ba windo makaranta a gidan yake
a jihar Kaduna ko yanzu
a ba na ci asibiti ne gwamnati ma na tsarin jihar Kaduna gwamnati ko na ina ne za ta iya zama matsala wajen ba da ilimi in ko ta sa kakakin ko ina ne tana faɗin cewa ilimi za ta inganta shi in dai muka ga wancan abubuwan ba su kariya ne sai a sace fa'ida baki kai kalmar ilimi kyauta fi asaci
wato babu ilimi kyauta
akwai ilimi kyauta amma abin ke nufi suna amfani da wannan kalmar ne su ja hankalin jama'a su karbi gurbin su don sai karba suka dinga musu abin su kai abin ke nufi kenan sai in samu ilimi kuma ilimi kyauta ma'anar shi kar ka bada komai kai akwai wanda suke da tsarin cewa in kace komai ma kyauta kai akwai kuma na barasa akwai stakeholders a maganar ilimi masu ruwa da tsaki gwamnati na ciki dalibai na ciki iyaye na ciki al'umma na ciki sarakuna na ciki masu addini na ciki kowanne akwai abin da zai iya bada so ni a tunanina in gwamnati don haka ne za a inganta ilimi a yanzu gaskiya ba daidai bane wannan baki misali an ce hauhawan kayan abinci yanzu ya tashi da wurin kashi 22 a Najeriya an ce rashin aikin yi ya hauhawa ya kai mutum miliyan 30 da wani ba ta ce menene ake nufi da aikin shi wanda ke da ilimin yake da lafiyar yake da karfin kuma yake ya zama rabi in aka bashi aikin zai yi bai da shi ba wuce bayan makaranta ba to kuma da ya makaranta in an ce yanzu ana so ne a sa kuɗin saboda mutum ya iya ya zama ba kyauta ba investment ne nan da ba zai samu to ga wasu sun yi ba su samu ba
fato na gaba ma ba samu ba lissa na
gaba ba so maganar da ake yi shine in gwamnati ce haka za a yi to ita ma kanta ta zama babala a wajen hana ajiya ilimi ko ba dan ba mu wani karamin misali wato in kalla al'umma ka ga matsalolin ta sai ka kokarin neman daga ina matsalolin da suka taso yanzu zani maganar kamu mutane yanzu an ce yanzu ya zama ba wai kamu za a ji gidan kara za a yi makaranta ne saboda masu bincike sun ce a yanzu sun gano su masu kama mutane in suka kama na gwamnati a lokacin ne gwamnati ta
fi mai kamarawa
yawa ya su mai ko to yanzu waɗanda aka na su makaranta in suka shiga waɗancan ko ya zama
wato akwai daman kenan waɗannan su ma su zama tunda ba abin karatun yake yi
dole
ne wasu shiga aikin ta'addanci
gwamnan da kanshi ya ce kai ka san bajilla ce ba zai iya kiwata sa a shekara ɗaya samu miliyan naira miliyan ɗaya ba sai aka ce mishi ga abin da zai a kwana bakwai samu miliyan da kai na zai shi ma yaron da aka ce zai je makaranta ba ne ba in ta wannan bangaren aka dauka saboda haka bai je makaranta ba to amma akwai hanyar da zai samu kuɗin da ya wuce wanda ya je makaranta
yanzu kina akwai yiwuwar a ce shi yaron da aka tsawwala wannan kuɗin makaranta musamman dan talaka ya kasa yi makarantar kenan kwarai da aka samu matasa da yawa wanda za su fasa karatu
magana kenan wani filosofa ma yake da wani mai bincike yake cewa idan ka har dan gidan talaka ya je makaranta kai mai kuɗi na ka je to na kan ba zai zauna lafiya ba saboda dan gidan talakan san da ya zo ya girma shi ma yana son mota mai kyau yana son gida mai kyau yana so ya ci abinci mai kyau idan ya je ya nemo kamera gida zai zo ya dame shi ko a hanyar aikin ko a gida ko a wurin aikin sai ya kwaci nashi to saboda haka maganar zaman lafiya babu ilimi an ce gidan zaman duniya ya kamata a ce duk yadda za a yi a ba mutane karfi ko a karfafa musu gwiwa da iyaye da dalibai
wato koda ba za a yi komai kyauta ba amma shi ilimin a ba da saukar kayan zai fi
a daukaka yadda za a sa a ma'auni shin ne karamin tattalin arzikin al'ummar nan a guyar to in muka ce musu kaza za su iya ba ko a rinka kallon abin daga gida daga cikin AC daga cikin manyan gidaje wasu gidajen su ba cikin jama'a suke ba saboda haka abin da suke tunani a nan haka suke ganin shi a wajen ba ta kai ba yanzu misali kasuwanni da aka ce waɗansu an gyaggyara an kuturin sun tashi an karya su corona da ta zo waɗansu da suka aka rufe kasuwancin su an rufe su gaba daya waɗansu da aka noman suke a ƙauyuka aka je aka ɗauke musu 'yan uwa gonakin suka sayar suka biya 'yan uwan suka dawo to in ka sa wannan abu a cikin to me karfin tattalin arzikin mutane a yanzu sai a sa wannan a cikin a ce to in muka sa masa kaza za su iya
akwai maganganun da ke yawo cewa ko da ke jita-jita ce cewa ai gwamnatin mata ce da ilimin jami'a ba na dantala ka bane dan hakan ya zama gaskiya hakan ta ce hakan ne
idan ya zama gaskiya to ya zama ai maganar na faɗa ni baya ƴan masu kuɗin su ne su yi waɗanda ba su da shin su jira za su dawo za su same su
wato akwai da illa
a'udhu billahi illan kuma ita ce na ajira gani wato wani kici harkar ilimi yau in aka yi banna ba mamaki ba za a ga matsalan bannan da muke a shekarar 15 ko 20 dan abin da muke gani ita kanta gwamnatin jihar Kano da sauran gwamnatoci na jami'a mai mulki cewa suke an yi banna baya da yawa wai wato wannan bannan ne da aka yi shine yanzu ne to kuma an sanar bannan kuma da wani suka faɗa sunan wasu kuma za a faɗa sunan sanan gaba cewa su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza mallan ya uya faɗa maganar ilimi a kasashen yarbawa yanda suka yi tattali tun zamanin awalo an ce wannan abu shike bidiyon mutanen nan har gobe an ce national policy dukkan mu mutare mu dan ba guda daya mun san wannan dan ban da matsala akwai matsaloli yadda suka wuce gaba sai aka ce wai abin suke shi zan yi to daga lokaci da yana fara bayyana mana ga yana fara an ce almajirai ba a zo a gamsu an ce bara ba a zo a yi an ce kowa ya nemi aikin da zai yi amma kuma abubuwan suna sukurkutar da waɗannan bayanan da aka ce a yi gaba ana haskawa suna nuna cewa ba su ake yi
ba to dai ba a bari an yi rarrafan an kai wurin ba ana sako ka tashi daga yaro yana kwance yana jariri kawai na jira tafiya
ai ko za a zuba daga da kawai faɗa gonga shi ma a san me za a yi a Najeriya maganar da ake yi report din AFAR report education for all ne UNESCO abinda suke cewa shine a sub-Saharan Africa babu ƙasar da ke mitin wancin NDG yanzu an ƙara sa ɗanban SDG daga nan zuwa 2030 shi ma ana hasashen
duk wannan tsare-tsaren da ya dama ga yi ma kai inda za a ce
kuma ana magana da ilimi yau aka ce mace na da ilimi abinda ake tunani shine za ta kauce ma billoli na cuce-cuce a gida za ta yi wanke-wanke za ta share kitchen za ta dafa abinci za ta share bayi za ta yi yaro wanka za ta sa net sauro ba da shi kuwa idan kuma uban nan shi ma mai ilimi ne shi ma san darajar ilimin nan zai je ya dauka yaro ya tafi makaranta ya biya mishi kuɗin makaranta ya goya sai a baya ne ma zai je kai shi to mutum mai ilimi ce nan kai ko doka gwamnati ta sa ta ce kar ai ka ba to mutum mai ilimi
ba zai yi dokan nan
yanzu maganar da ake na maganar taimako na en power wa cece power da sauran su duka yanzu shi ne matan mai an arewa sai su je bankin su tsaya rubuta ce amin su tsaka abin fa ba iya ba
ko sa hannu wa sai su rangwa
MTN mai yake ATM card ka gani na ga da ciya sun sai dai fito ta kada hannun shi ba wani matashi shi ai ga password din nan
to dai da kai dai ne
ya
na kiri to yanzu a duk wannan abin da muka tattauna kamar irin illoli ne manya-manya inda za a iya fuskanta sannan kuma a taimaka da shawarwarin yanda ya kamata a ce gwamnatin ta bi me kuma ya kamata ta yi dangane cewa in ma za a sa kuɗin ne ya zama abin da talaka zai iya ɗauka ne
to shi ne muke ta kokarin da cewa mun iso wurin wani shawarwari ne ina ganin shi kanshi gwamna Rabi ba ya yi taro ne ina kokari ko a kowane wata ne kan yi taron al'umma ba ma ban taɓa jin a cikin maudu'in da ake yi a cikin waɗannan taron muhawara ko ko taron tattaunawa ba an yi magana a kan ilimi domin idan da ana yi watakila daƙila ba zai kai ga wannan kuskure da ke neman yi ba ko kuma ya yi saboda mutane nawa ke da ƙarfin da za su iya biyan kuɗin jami'a ga yaransu wato ilimin jami'a koda ta can ne tun lokacin su sarrauna har ya zuwa yanzu ilimi ne wanda yake ake taimake kimiya mafi yawan lokaci ma gwamnati ke ɗaukan ɗawainiya lokacin da muke namu jami'a mun san akwai wani abin da ake cewa scholarship wanda yake ake taimakawa wanda yake inda ba duk wannan ba ba wani ɗan talaka da zai iya yi saboda haka a yanzu a ce wai yanzu kuɗin jami'a ya koma kaza kamar ana nuna cewa ba lalai ne ko dole ne sai ka yi jami'an ba wanda yake kuma a yadda muke tafiya a yadda duniya take tafiya wajibi ne kawai al'umma ta kasance ta samu kanta al'umman ta tana da mutane da yawa waɗanda suke da digiri wanda suke da ainihin ilimi wanda yake da mataki na digiri saboda akwai wanda ya ce ainihin yakin fada aka yi da ta zo ma da tashin hankali da aka yi a duniya yakin duniya na farko yakin duniya na biyu da baban gumai da sauransu da aka kekera ta la'anta abubuwa duka wannan bai kai ainihin kuskuren da za ka yi a kai ɗaya ba wanda ke in kai wannan kuskuren sai lahanin da ya fi lahani da ainihin abin da yakin duniya na ɗaya da biyu ya haddasa a duniya a nan arewa muna da bukatun ilimi ba mu da shi ka hada mu da inyamurai ba mu da ilimi ka hada mu da yaraba ba mu da ilimi to ai abin mamaki ma shine rashin me yasa sauran gwamnonin su ba su yi ba shi yaraba shi yake da mai kwari
ba ka ganin kamar shine da ya bude hanya gidan nan gaba nan da watanni zaka ji sun wasan fara daga nasu farashin
yawa to kin ga ainihin irin wannan dan tattaunawa da ku kuke kokari ku yi ku ji ra'ayin jama'a wata kila ya zama kan da garki ya zama wata kila ainihin dalilin da zai sa a sadin zamu yi al'amarin amma abubuwa wajibi ne ilimin jami'a ya kasance shi yafi zama mafi sauki ta yadda ke jama'a da yawa za su samu wajibi ne ya kasance gwamnatoci su iyakan kokarinsu su rangwanta kudin karatu a jami'a dama can abin da ke jami'a ke da shi bai isa ta dauki dawainiyar yaran da suke ko kuma yaran da suke so su yi karatu ba iyaye ba su da samu da ainihin hanya da za su biya kudin da za a yi karatu a jami'a yaran kuma su kuma ba su da hanyoyi da za su biya ma kansu kudin da ake bukata a jami'a duk da yake ainihin kafin gwamnatin jihar Kaduna ta daga a wannan ma yara ba su iya biyan ma kansu
ba kowa ke zuwa
ba kowa ke zuwa ba to ballan jana yanzu
daga fayin gwamnati shawara
ni dai gwamnati abin nan ba mu shawara wannan abu ta tsaya da shi kamar yadda mallam yake magana wannan gwamnati ce ta jama'a ce ta je ta tarurruka na wannan
yanzu ra'ayin
jama'a ta kira masu ruwa da saki wanda dalibai na ciki iyaye na ciki shugabannin addini na ciki da kuma har kila kungiyoyi masu sa hannu akan abin da ya shafi ilimi sannan ta kira kila malamai na jami'o'i ko jami'ar da suke a wannan su tattauna su sa abin nan askeri abu na biyu da gwamnati za ta yi shine ni a fahimta na ta zanya wannan abu a yanzu kila nan gaba in ta karasa abubuwan nan aka aiwatar a wannan da ya kamata a yi kila in abin da suke faruwa a yanzu sun canza to sai a jawo wannan in ana so yino a samu a yaga dami ido yau shawara na da gwamnati su
malamai mun gode
shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da take ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan Benin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya.